Mrs. Manda tukwas ga dubo biyar ga la FM zamani Abubakar Sabo ake tare da shi kuma a daidai wannan lokaci muna tare da tsohon shugaban kadaddan kungiyar ta masu aikin gayya Alhaji Ibrahim Aminu Kofar Na'isa kamar yadda aka sani a wannan na bana an sami ambaliya a wurare daban-daban kan haka muka zo don jin ta bangaren su musamman tunda suna da kwarewa da kuma masaniya dangane da abin da ya shafi aikin gayya wanda wasu suna danganta yawancin ambaliya akan same ta ne saboda karancin yin aikin gayyar ko kuma wani abu aka san haka mai sawo zai so ya ji shin wannan abu da yake faruwa na aikin gayya alal akalla miki jawo shi
assalamu alaikum kamar ita wannan ambaliyar ruwa da ta faru magana ta gaskiya dama ita gwamnatin a hukumar yanayi ta kasa wato ta ba da labarin cewa za a yi wannan ambaliya a Najeriya a arewacin Najeriya ciki kuma har da Kano to kaga ya kamata a ce da kajin wannan yunkurin wato a ƙara a tashi tsaye wajen yashin magudanan ruwan to waɗansu gaskiya a nan cikin gari irin namu guraren mutane da yawa sun fito sun yayyashe magudanan ruwansu na tabbatar ma ko yanzu ka bi titin Dorayi zaka ga inda aka fito da sharar tana nan a ƙarshen waya da gurare da dama irin waɗannan irin su sabon titi irin titin Mandor zuwa Kwanar Goda da an yi irin waɗannan ayyuka amma akwai manyan tituna wanda ita gwamnati ita ta sa ma aka yashe magudanan ruwan kamar wanda na gani din daga Dorayi zuwa gadar nan ta zuwa hanyar Madobi da shauran gurare to akwai kuma guraren da bana ba a yashe su ba kamar titunan na cikin gari na wajen gidan sarki zuwa kofar mata zuwa kofar nasarawa da kuma dako da kamandawar zuwa Tal'udu to duk irin waɗannan ya kamata a ce an yashe su sannan babbar matsala shine akwai karanci na magudanan ruwan sun yi kadan kamata a ce duk inda aka yi titi mai tagwaye kamar wanda ya taso daga kofar mata zuwa kofar nasarawa zuwa Tal'udu a ce fadin magudanan ruwan ta kai akalla kafa hudu inda na lunguna idan sun fito da kafa bibi ko kafa daidai to su dinga fada a cikin ta to za ta dau ruwa mai yawa amma idan ka kula za inda zaka yadda da zance na ko mai sauraro zai yadda da zance na shine duk titin da yake Kano in dai ana ruwa sai ya cika magudanar ruwan kuma ya cika titin wani gurin ma motoci tsayawa suke yanzu kamar namu daga kofar Na'isa zuwa Kwanar Iso idan dai ruwan ya shahara kuma ana yin sa da rana to babu shakka sai an tsaya motoci da adaidaita sau in kaga mota ta huce to babba ce kamar tifa ko kuma kanta to su ne kawai na san suke iya shigewa amma ga kamar wannan ambaliyar ruwa da aka yi ta titin nan na Zaria Road wajejen asibitin Aminu Kano ai kaga babban matsala shine akwai guraren da slab suka fashi wannan aka yi hasashe shi mai tafiya ya zaci cewar hanya ce su uku akan babur daya suka fada cikin ramin ruwa ya tafi da mutum biyu kaga har a lokacin da wanda yake bada labarin wajen karfe uku yace an ga mutum daya ba a ga daya ba daya kuma shine yaje kai labarin sannan suna cikin neman dayar sannan kuma dayan sai suka ga wata budurwa a ciki ita ma an ce rodi ne ma ita lita sannan bayan haka sai aka ce an ga wata tsohuwa ita ma ruwan ya taho da ita to kaga kenan akwai bukatar duk inda slab ya lalace a gyara shi duk inda yake irin wannan kwalbatin ta zo karshe drainage wato kamar wanda muke cewa gada wato karshen ta din nan da ake yin gini to ya kamata a dinga yin ginin inda mai tafiya ko ana ruwa zai iya gane cewa nan ne karshen wato wannan matsalaka
to a yi shi da rantsai
yawa a yi shi da tsayi ya fito waje to in ba haka ake ba to wannan ambaliyar ruwan za ta yi ta kashe mutane babban aiki shine a ƙara fadin magudanan ruwa da muke da su a fadin jihar Kano musamman waɗanda suke manya-manyan tituna yanzu ga kamar mu namu nan kofar Na'isa ruwan fa tun daga wajen Gwale police station yake tahowa in yazo kwana isu ye kwana yi hanya kofan Na'isa akwai wanda yake tawowa daga kan kwanar wajen gidan Halifa Sani Shehu mai hula san yi kofan Na'isa akwai wanda yake fitowa daga lokon Malam Habu shi ma wannan titi yake hawowa akwai wanda yake fitowa daga lokon Jumau da kuma lokon Madaka da lokon Limamu kofan Na'isa da lokon jikin na gidan sarkin kofa duk din sun fito kan wannan hanya suke saboda haka ruwan yayi wa gurin yawa muna buƙatar duk irin namu namun nan to a ƙara fadin mu gudanar ruwa shine za a samu saukin ambaliyar ruwa sannan su kuma mutane su dage wajen yashe mu gudanar ruwan su kuma idan za su yashe za su yi aikin ina tabbatar musu cewa su dinga zuwa suna sanar da ita hukumar kwashe shara cewa za su yi aikin lokaci kaza sannan kuma wato ita hukuma sai ta san da wannan aikin sai ta zo ta kwashe amma in ba a sanarwar gaskiya shine ake samun matsalar kaga an yi aikin gayyar an dade ba a kwashe ba
ga misali cewa mun kun yi kira dangane da hukunci kun bukaci cewa a fada da waɗannan abubuwa akwai wani kira da zai musamman ga hukuntacin da aiki ne na gwamnati
yanzu ai da ma ƙara wannan haƙi ne na gwamnati ita kuma gwamnatin nan tana da gurare da yawa akwai ita kanta kanibdan akwai wax akwai kuma misali wata wannan mai kula da titina ta nan
karma
to kaga duk suna yin irin wayannan ayyukan idan ka kula akwai kuma wani titi ina nan karshen mahaha daga gabas shi ma nan din ai madaukar ruwa ce duk wannan ruwan namu in ya tattaro dan agundi inda bawa gurare masu nisa ta nan yake bi to nan din ma lungun yayi kadan saboda haka ruwan yake malale titin tunda ba shi da kwarta shi yake share kasar gurin ma gaba ɗaya ya lalata hanyar yanzu ne makon ayyankan da ake bi yanzu ba a bi ruwan ya lalata gu saboda haka ina kira ga mahukunta a matsayina na tsohon shugaban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar Kano ina kira ga mahukunta su dinga nemo su dinga saurare irin shawarwarin da muke bayarwa ana dauka ana aiki da su in Allah ya yarda za mu fita daga wannan matsala
Abakar Sabo akan mita 88.5 da Al-FM zamani tare da wato tsohon shugaban kwamitin koli na aikin gayya a jihar Kano Alhaji Ibrahim Aminu Kofar Na'isa kuma in Allah ya yarda za mu ci gaba da bibiyar wannan abu dangane cewa an sami bakin warwara dangane da abin da ya shafi ambaliyar ruwa da kuma cinkoso ko kuma tushewar mu da mu gudanar ruwa da ake samu a fadin jihar Kano